Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 22 ga watan Yuni. A babin rahotanni za a ji yadda shirin tsara kasuwanci mara shamaki a Afirka AfCFTA da bankin tallafa ma 'yan kasuwan Afirka Afreximbank ke wani kokari na haɓaka tattalin arzikin nahiyar. Muna kuma tafa da rahoto na musamman da Zainab Babaji za ta gabatar. Akwai mu kuma da labaran wasanni da Abdulwahab Muhammad ke gabatarwa. To amma kafin nan ga Sarfilo Hashin Gumel da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Jami'an tsaron gabar tekun Amurka sun ce an gano wasu tarkace a kusa da jirgin ruwan Titanic, yayin da masu aikin ceto ke neman jirgin ruwan nan da ya ɓata dabo akan hanyar zuwa inda jirgin Titanic yake a ƙasar ruwa. Jami'an tsaron gabar tekun sun faɗa a cikin wani saƙon Twitter a yau Alhamis cewa an gano tarkacen ne a cikin yankin da ake bincike ta hanyar amfani da wani mutum-mutumin ƙarƙashin ruwa. Binciken jirgin ƙarƙashin ruwan na Titan ya wuce muhimmin lokaci na sa'o'i 96, lokacin da iskar shaka da mutanen da ke cikin jirgin take shaka za ta ƙare. Kamfanin da ke jagoranta zuwa ƙarƙashin tekun ruwa na Titan ya ce matukin jirgin da fasinjoji hudu an yi imanin sun mutu. A saƙon Ocean Gate Expeditions ya ce yana bakin cikin sanar da mutuwar matukin jirgin kuma babban jami'in Stockton Rush tare da fasinjoji Shahadzada Daud da ɗansa Suleiman Daud da Hamish Harding da Paul Harry. Shugaban Amurka Joe Biden da Firaministan India Narendra Modi sun jaddada ƙarfin ƙawancen ƙasashensu a wani babban taron tattaunawa da suka yi a fadar White House. Gwamnatin ta tsara ziyarar ne domin jan hankalin al'ummar da ke yawan jama'a a duniya a daidai lokacin rikici da Rasha da kuma zaman ɗarɗar da China. Amurka da India suna da haɗin kai kan kusan kowane ɓangare na rayuwar ɗan adam, inji Biden, yayin da ya bayyana tare da Modi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa, wani mataki mai wuya ga shugaban na India. Muhimman fannonin haɗin gwiwa, inji Biden, sun haɗa da fasahar tantance lafiya, binciken sararin samaniya, tsaftar makamashi mai tsafta da kuma daƙile matsalar yanayi. Amurka da India, Biden ya ƙara da cewa suna da ƙwarewa kan fasahohi masu muhimmanci da masu zuwa nan gaba da kuma na'ura mai tunani domin hana amfani da ita wajen yaɗa labaran ƙarya da danniya. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta yi watsi da sabon kirin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi yau Alhamis na kawo ƙarshen takurawa mata da take yi a ƙasar. Wannan tsawatar daina zuwa ne kwana guda bayan wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sanar da dokar hana mata 'yan matan Afghanistan samun ilimi da aiki da kuma shiga harkokin rayuwar jama'a baki ɗaya. Tun bayan dawo da mulkin Afghanistan a watan Agustan shekarar 2021, ƙungiyar Taliban ta haramta wa 'yan mata shiga jami'o'i da kuma 'yan mata matasa zuwa makarantun da suka wuce aji 6. Sun kuma umarci mafi yawan ma'aikatan gwamnati mata da su zauna a gida. An kuma hana mata ziyartar wuraren shakatawa da wuraren motsa jiki. A yau Alhamis, shugaban hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa tashi-tashin hankula da sauyin yanayi na jefa miliyoyin 'yan ƙasar Somalia cikin halin yunwa, yayin da kuɗaɗen da hukumar ke taimaka musu ke ƙarewa. Cindy McCain ta shaidawa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a jawabinta na farko tun lokacin da ta karɓi ragamar shugabancin hukumar a watan Afrilu cewa an fitar da Somalia daga cikin bala'in yunwa a shekarar 2022 saboda ƙasashen duniya sun ga alamun gargaɗi kuma suka yi tururuwa suka kai taimako. A shekarar ta gabata an kawar da yunwa bayan da aka samu ƙarin yawan kuɗaɗe daga ƙasashen duniya ƙarƙashin jagorancin Amurka ta taimaka wajen ƙara kai agajin jin ƙai sai dai har yanzu kasar na fama da matsananciyar wahala, inda Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiyasin cewa mutane 43 ne suka mutu mai yiwuwa sakamakon fari. Daga ƙarshe, wata katuwar tukunyar gas ta dafa abinci ta fashe a wani gidan cin abinci a arewa maso yammacin China. Ta kashe mutane 31 tare da raunata 7, a cewar hukumomin China a yau Alhamis. Fashewar ta faru da misalin ƙarfe 8:40 na dare. Kamfanin dillancin labarai na Xinhua ya bayyana cewa lamarin ya faru ne a ranar Laraba kan wani titi mai cike da cinkoson jama'a a Yunshan, babban birnin lardin Ningxia na ƙabilar Hui Musulmai, wato mai cin gashin kansa. A daidai lokacin jama'a ke taruwa a jajiberin hutun bikin kwale-kwalen dodanni. Bikin da ya biki ne na ƙasa da aka keɓe domin cin abinci da kuma gudanar da tseren jiragen kwale-kwale. Kamfanin dillancin labarin Xinhua ya bayar da rahoton cewa shugaban ƙasar China Xi Jinping ya buƙaci a baiwa waɗanda suka jikkata agajin gaggawa tare da yin gyare-gyaren tsaro bayan fashewar.
To, Sarfilu Hashin Gumul aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, shirin tsara kasuwanci mara shamaki a Afirka AFCFTA da bankin tallafama 'yan kasuwan Afirka Afreximbank Bank na wani kokari na haɓaka tattalin arzikin nahiyar ta hanyoyi daban-daban, ciki har da tallafa ma ƙananan 'yan kasuwa da mata da matasa. A wani taro da ɓangarorin biyu suka kira a birnin Accra na ƙasar Ghana, wanda wakilin Redwan Abbas ke halarta, sakatare janar na hukumar ta AFCTF da wato Mankele Mene ya ce,
"If you have the trade finance but the trade barriers remain."
In kana da kudin yin trader amma fagen trader na ƙasa, kokari da kudurin Afreximbank zai zama tamkar holoko inda ba ka samu taimako ko tuntuɓar su ba. Don haka muna da danganta na ƙasa wanda shine ya kamata ya zama kudurin farko da ya zo a matsayin ƙagen watan Mayun 1963, wadda uwaye da ubanninmu sun ka hassasa a birnin Addis Ababa. Suka yanke shawarar za su kafa kungiyar haɗin kan Afirka. Mun ƙara kai wannan dangantar gaba ƙarƙashin shugabancin Orama da hukumar, haka ƙarƙashin shugabancin Sufu, wadda ya gabatar da gidauniyar daidaita AFCFTA da tsarin biya na Pan Africa Kishin Afirka. Ba da jimawa ba za mu bullo da tabbataccen tsarin cinikayya mai faɗi na Afirka, wato Africa Wide Transaction Guaranteed Scheme. Kuma duk waɗannan suna da muhimmanci saboda za su bari trader ya yi sauƙi, su bari trader ya zama tabbatacce, ya kawo sauƙin yin trader ɗin, yadda duk faɗin ƙasar Afirka miliyoyin kamfanoni ƙanana da matsakaita da mata ke shugabanta za su gan amfanin kasuwanci da munka ayyana shi daidai wa daidai. Kasuwa ce da kan shekara ta 2050 za ta samu haɗaɗɗen kuɗin shiga dalar Amurka triliyan 16.2, amma kamata ya yi mu gina gobe yau, kamata mu gina shekara ta 2050 yanzu. Shi ya sa kawance da Afreximbank ke da muhimmanci. Mista Mene ya yi kira ga cibiyoyi a Afirka su ƙirƙiro gobe mai nagartawa ƙasar.
On Afreximbank for your support, for your wisdom, and of course to make sure that as Africans
ka dogara kan Afreximbank don taimakonka, don hikimarka, kuma a haƙiƙa ka tabbatar da matsayin 'yan Afirka. Mun ƙirƙira, mun kuma ayyana labarin a matsayinmu 'yan Afirka. Mun dogara ka kawun nanmu, kuma Afirka kenan, mu ne da kanmu, kamfanoninmu na kanmu da za su ƙirƙiro kyakkyawar makoma da muke begen gani. Don haka ina fariya yau mun haɗe da Afreximbank wurin bikin shekararta, kuma na fata za mu ci gaba da ƙawance mai ƙarfi wa cigaban tattalin arzikin Afirka. na tuntubi Abdulrahman Baba ta Salla masanin tattalin arzikin akan yadda ya gan wannan mataki.
Africa ya zama a home of opportunities ko inda da ce akwai cin gaba amma akwai wasu matsaloli inda ke hana wanga cin gaba, misali transportation, logistics. A ce inda da ka export abu from Ghana yawanci da ga kuma yana sada don ba logistics ko ba infrastructure inda aka put in place in the day kawo cin gaban kasuwanci tsakanin African countries.
Shi kuma wannan dan kasuwa ne wanda yayi nazarin shirin
ne na Alhaji Muhammad na Accra Ghana. Wannan sashen da abin da ake kokarin aka fadin nan an yi mu da taimaka mana matuƙa mu in kasuwa, so dai da mu daman liban kayan mu mu shiga da shi ko ina kasashen Afirka. Wato kasuwanci dai ya karfafa ya bunƙasa tsakaninmu na Afirka, kaga dai rage mana talauci, dai bude kohohin arziki da yawa ma al'umman Afirka.
Shakka babu, kawancin African Free Trade wato AFCFTA da AfriZimbank in ya tabbata zai tabbatar da cikan kudurin tureden ɗan Afirka tsakanin su ya su ya su. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu ci gaba, a ɗan girgije da wannan. Zuwa gaida Asmarawi, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Yankin arewa ta tsakiyar Najeriya na cikin yankunan da al'ummar take shan ukuba saboda kashe-kashe da zubar da jini da ake yi kusan kowace rana. Hare-haren da ke aukuwa a yankuna daban-daban a jihohin Plateau, Nasarawa da Benue da a lokutan baya ake danganta su da rikicin makiyaya da manoma ko na kabilanci da addini, a cikin 'yan shekarun nan ya sauya fasali inda ya koma na ta'addanci, inda 'yan bindiga kan zo cikin dare su farma mutane suna bacci, su kashe na kashewa, su cinnawa gidaje wuta, su kwashe dabbobi da sauran dukiya ba tare da an san ko su wane ne ba. Ko me ke janyo irin waɗannan kashe-kashe? Daraktan ƙungiyar da ke samar da zaman lafiya da adalci wa Fulani a Najeriya, wato Fulbe Initiative for Peace and Justice in Nigeria, Yakubu Ibrahim Iro, ya ce,
mun kawo son zuciya muka sa, muka kawo kuma son abun duniya muka sa, muka manta da Allah da ya halice mu wanda ya yarda mu zauna tare.
To da yake an dade ana wannan rikita-rikita, koda wani kabila ne a cikin nan arewa ta tsakiyar Najeriya, kana ga har yanzu ba su fahimci cewa a fita wannan son zuciya da kake magana domin a samu ci gaba ba?
Wallahi na farko ya kamata mu yadda cewa Allah ya halice mu jinsi-jinsi, kuma ya halice mu zauna tare. Yau idan kace kai ba za ka zauna da Fulata ne ba, misali, ko kai ba za ka zauna da Birom ba, ko ba za ka zauna da TV ba, to wannan shine farkon damuwan da muke samu a kasan mu gabaki daya. Idan muka yadda cewa wannan kasan namu ne gabaki ɗaya zamu zauna mu ci arziki mu bar arziki to wannan ina ga shine abin da ya kamata mu sa zuciyarmu akai to shine zai ba mu solution ne da zamu zauna tare a kasan nan
shekarun baya ba mu san irin wayannan rikicin ba waɗanne ci baya aka samu musamman a nan arewa ta tsakiyar Najeriya
Zainab ko ba kome talauci ne a kasa arewa ta tsakiya mun san ta da kiwo da kuma noma kuma duk duniya yau babu abin da yake kawo ci gaba irin kiwo da noma sai muka dawo mu din da masu kiwo da masu noman ana fada ina za a samu ci gaba
shi ko basarakin gargajiya Ogomogus na yankin Jos da Bukur na iya bunu yace suna zaton ana neman share su ne a doron kasa
domin ana fin karfin mutane an ga mutane sun yi kima kawai a wuri a nema a kwace abu nasu domin environment namu ya fi kusan ko ta ina ni'imar zama saboda haka kowa da yanzu ya zauna ba mu ce masa ya tashi ba amma in zai karbi guri musamman sace-sacen mutane da ake yi ba mu da abin da za mu yi shine kawai dalilin da ya sa muna kukan cewa gwamnati ta sa ido duk wanda yake ganin cewa ya zo wuri zai zauna in ya ji dadin zama ya zauna in bai ji dadi ba ma ya tafi mu ba masu rowa bane ko gonakin mu ma za mu bayar a yi aiki akai muna so dai kurun a kyale mu a zo mu zauna tare da waɗanda suka zo zama tare da mu su ga mutuncin mu mu ma mu ga mutuncin su idan za mu ga mutuncin juna wannan hakan ba zai faru ba
da yake kana basarake me mutane me al'umma ke cewa na ganin hanyoyi da za a samu wannan zaman lafiya
cewa a kira jama'a wanda abun ya dame shi da wanda ya dame wani a yi zama a guri daya idan aka zauna a guri daya ana magana akan cewa haka nan ne bai yi kyau ba haka nan ne ya yi kyau ba the situation wanda muke ciki yanzu ba wani ne ya zo ya ce maka wannan abin da kake yi ba kyau ka daina ba a'a cin karfi kawai muke gani da suke mu kananan kabilu ne a wurin kananan kabilu da muke da su kuma suna da yawan gaske muna da interest akan cewa idan za a zauna da mu a zo mu zauna idan ba za a zauna da mu a rabu da mu
to daga ƙarshe iyaya za a aurare wannan matsala
wannan muna neman gwamnati ta sa baki domin kowa wanda yake da yancinsa a bashi yancinsa idan an ba kowa yancinsa ba wani ne zai tsaya ka gwamnati za su ce a wannan abun na wani ne a kuma ba wani abin da ke nashi a daina cin mutunci
Mr. Mark Amani sarkin fada yace sai in sarakuna da malaman addinai sun rike amanar aikin su kafin a samu mafita kan masifin da ke aukuwa a arewacin Najeriya
ba ma maganan arewa ta tsakiya kadai ba al'umman arewacin Najeriya gaba ɗaya ma amma abin da ke faruwa shine mu ba mu san ma abin da za mu yi domin mu ci gajiyar abin da Allah ya shimfiɗa mana shi a kasan nan ba kin san dai in kika duba nan da shekara 20-30 da suka wuce wallahi babu wanda ya fi mu jin daɗi hankali ya kwance yanzu gaba ɗaya ma yadda ake satan kaza a gudu shaka ke satan dubbanin mutane kuma ba a wani wuri ba ne arewacin Najeriya shan yan arewa da aka san su da mutunci da martaba da sanin ya kamata amma aka zo aka wayi gari sai muka zama abin da muke yi kare ma ba zai iya ci ba menene damuwar mu na farko dai duk irin waɗannan tabka-tabkan da muke yi wallahi idan aka tambaye mu wane ne ya samu ba ansa muna yi don menene ba ansa menene ribar mu babu ansa shin to idan ka kashe wani gidajen mutane menene kai za ka samu me jin daɗinka
wani ci baya aka samu tun lokacin da aka dinga wannan ake ta wannan rikita-rikitan
ni nake tabbatar miki maganar ma duk wanda zai baki number na ci bayan da arewacin Najeriya ta samu sai dai ya faɗa kawai abinda zai iya faɗi
menene al'umma za su yi domin su samu mafita daga wannan rikita-rikitan
mafitan shine mu ga kanmu gaskiya sarakuna su fito su tabbatar da cewa ba salari ne ya kawo su waɗannan kujeran ba amma aikin al'umma ne shugabannin addinai kuma kada su nuna kwaɗayi na abun duniya kada su ji tsoron kowa kada su ji shakkan kowa musamman kamar sabon gwamnatin da muke da shi a Najeriya ina kira ga shi Tinubu gaskiyar magana ya ga yadda kasan nan ta kasance mutane wahalan safu daban na rana daban na dare daban kuma idan har yana son Najeriya ta samu canji to gaskiyar magana duk wata ajanda ta mugunta ta munafanci ta yaudara kawai ya nemi wadanda za su bashi shawarwari masu ma'ana yadda ka sani za ta samu zaman lafiya.
Malam Sani Suleiman na kungiyar da ke wanzar da zaman lafiya ta Mexico yace magance matsalar tsaro yana bukatar a duba shi ta hanyoyi daban-daban ba karfin bindigar jami'an tsaro kadai ba.
Shi matsalar tsaro da wadannan rikice-rikice sai an kalle su ta fuskoki daban-daban. Na farko dai aikin jami'an tsaro kadai ta hanyar siya ma jami'an tsaro makamai kayan aiki zai taimaka amma ba shi kadai ne zai magance matsalar tsaro ba a kasa. Domin abubuwan da suke haddasa matsalan tsaron suna da yawa. Akwai abin da ake kira state security, wato tsaro na ƙasa. Akwai abin da ake kira human security, tsaro na mutane na al'umma. Akwai food security, wani hali mutanen ƙasa suke ciki dangane da batun micro economy, wato tattalin arziki na ƙasa, na matakin iyali, matakin al'umma, yadda suke rayuwa, suke hanyoyin samun abincinsu da kuma yadda suke iya biyan buƙatar rayuwarsu, tsadar rayuwa da makamantansu. Shi ma yana ɗaya daga cikin da ke iya shafan batun tsaro. Don haka dole sai gwamnati ta yi hoɓɓasa ta ƙara himma gurin samar da tanade-tanaden da zai inganta wannan ɓangare na tsaro ɗin, ya zama walwalar al'umma, jin daɗin rayuwarsu, samun abincin su, buƙatun rayuwarsu, an samu ingantuwa kuma an samu sauƙi na gudanar da rayuwa. Sannan shi kanshi aikin jami'an tsaro na ƙasa a kalli yaya yake gudana. Batu na corruption, cin hanci da rashawa, batu ne wanda ya shafi ɓangarori daban-daban, kuma shi ma yana da tasiri akan batun tsaro da samar da ingantaccen tsaro. Yaya ake gudanar da kuɗaɗe da ake tare da hukumomin tsaro, yaya ake amfani da su, dole shi ma wani abu ne da ya kamata a inganta, tabbatar suna shiga inda ya kamata su shiga. Ana kyautata rayuwar jami'an tsaron da suke ƙasa can, ba wai manyan hafshoshi ba. Sannan kayan aikin su ya zama an inganta shi na zamani, wanda zai tafi daidai da waɗanda suke barazana ga tsaron ƙasa da kuma masu aikata laifi.
Ƙungiyar kare haƙƙin al'umma ta ƙasa da ƙasa, wato Global Rights, ta ce akalla mutane 20,431 aka kashe a tsakanin shekara ta 2019 zuwa 2022. Adadin a cewar kungiyar ya hada da kisan da 'yan Boko Haram ta yi da fadace-fadacen kabilanci, hare-haren 'yan bindiga, kashe-kashe saboda siyasa da sauransu. Tun farko a jawabinsa, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi alkawarin baiwa ɓangaren tsaro fifiko ta hanyar ba da horo wa jami'an tsaro da samar da na'urorin da za su taimaka a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali don ci gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To, a gaishe ki, yanzu kuma ga Abdullahi Muhammad da labaran wasanni.
Mai saurare, barkanmu da sake haduwa a shirin labaran wasanni wanda gidan radiyon sashen Hausa muryar Amurka ke cillo muku kai tsaye zuwa akwatunan radiyoyinku, wanda ni Abdullahi Muhammad da ke zanne a birnin Bauchi ke shiryawa da kuma gabatarwa. Cikin labaran wasannin za ku ji cewa Ronaldo ya sake kafa tarihi a duniyar ƙwallon ƙafa. Akwai hira da wani marubucin labaran wasanni kan hanyar da za a farfaɗo da harkokin wasanni a jihar Bauchi. Kafin waɗannan, za ku ji cewa a halin yanzu dai kungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles ɗin Najeriya ta sami tikitin da za a fafata da ita a gasar neman cin kofin nahiyar Afirka, wato AFCON 2023. A takaice, ta samu nasarar ce biyo bayan wasan da ta buga da ƙasar Saliyo da ci 3-2. Cristiano Ronaldo ya sake kafa tarihi a duniyar tamola. Sunansa ya shiga kundin tarihi na Guinness World Record, kasancewarsa shi ne ɗan ƙwallo a ɓangaren maza da ya cima samun bugawa ƙasarsa wasanni na ƙasa da ƙasa har sau 200. Yanzu dai Ronaldo yana da shekara 40 ba biyu ne, wato shekara 38 kenan yake da su a duniya. Yanzu kuma ga hirar tamu wanda ke kira wa gwamnan Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi da yi wa Allah da manzonsa ya ceto harkokin wasanni daga rugujewa da ta yi a jihar Bauchi.
Suna Usman Abaisho, memba ne a hukumar zabe na kungiyar ƴan jarida masu rubuta labaran wasanni na ƙasa, kuma ɗan jarida ne a nan jihar Bauchi. Ina kira da gwada Bala Muhammad Kauran Bauchi, kamar yadda yake sa ido da hannu at other sectors. Muna roƙon su a matsayin mu na ƙungiyar ƴan jarida da masu rubuta labarin wasanni a bautin Najeriya gabaki daya, ya san din yadda zai ya tabbatar da cewa sunan Bauchi ya sake tasowa a harkan wasanni, wanda zai daura su a hidiman kaman komishiyar na wasanni, chairman na sports commission, director of sport, ya tabbatar da cewa ya sa ido ya ga cewa waɗanda aka za a kawo su kar a ɗauko issue na siyasa, a ɗauko issue na competence wanda zai iya delivering don Bauchi, don mu gudu tare, mu tsire tare. Don wallahi in gona ba haka ba, gaskiya wannan hidima na matasa ne, kuma kungiyar kwallon kafa da wishi nan hidima ne na matasa. So saboda haka muna roƙon gona cewa wanda zai kawo ta so ya kawo, wanda zai sa ido wa kuma wane ne chairman, idan bai samu wanda za su taimaka masa ba, ba zai iya shi kadai ba. Amma in akwai commissioner so wanda ya san abin da yake yi, zai iya taimaka masa duk inda ya ga a zai faɗi nan zai taimaka masa su haura ya amina mina. Amma yanda kowa ya motsa shi hannun shi sai kawai abin da ya sa a jiun shi yake so, to ba akwai matsala. Gole ya sa ido nan ya tabbatar cewa waɗanda zai sa su shugabanci hidiman wasanni a jihar Bauchi, ba tukula ne da issue din, ba ma wiki tourist bane, wanda za a bawa commissioner of youth and sport shi ne matsala. Idan an samu jajjatacce wanda ya san sport din, ya san daɗinta, ya san wahalanta, wallahi tallahi da one week in premier one, wallahi ba wani abu bane.
Ta bakin mai rubuta harkokin wasanni kenan a jihar Bauchi da ke neman ganin cewa gwamnan Bauchi ya yi yunkuro don ya tallafa wa harkokin wasanni a jihar. Abdulhamid Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
To a takaice, jami'an tsaron gabar tekun Amurka sun ce an gano wani tarkace a kusa da jirgin ruwan Titanic, yayin da wayan masu aikin ceto ke neman jirgin ruwan nan da ya ɓatan dabo akan hanyar zuwa inda jirgin Titanic yake a ƙasar ruwa. Jami'an tsaron sun faɗa a cikin wani sakon Twitter yau Alhamis cewa an gano tarkacen ne a cikin yankin da ake bincike ta hanyar amfani da wani mutum-mutumin ƙarƙashin ruwa. Shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister India Narendra Modi sun jaddada ƙarfin ƙawancen ƙasashensu a wani babban taron tattaunawa da suka yi a fadar White House. Gwamnatin ta tsara ziyarar ne domin jan hankalin al'umma da ke da yawan jama'a a duniya daidai lokacin da rikici da Rasha da kuma zaman ɗarɗa da China. Amurka da India sun haɗa kai kan kusan kowane ɓangare na rayuwar ɗan adam, inji Biden yayin da ya bayyana tare da Modi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa. Ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta yi watsi da sabon kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi yau Alhamis na kawo ƙarshen takurawa mata da take yi a ƙasar. Wannan tsawatar daina zuwa ne kwana guda bayan da wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sanar da dokar hana mata da 'yan mata a Afghanistan samun ilimi da aiki da kuma shiga harkokin rayuwar jama'a baki ɗaya. Wata katuwar tukunyar iskar gas ta fashe ta dafa abinci a wani gidan cin abinci a arewa maso yammacin China ta kashe mutane 31 tare da raunata 7 a cewar hukumomin China a yau Alhamis. Fashewar ta faru da misalin karfe 8:40 na dare. Yau Alhamis, shugaban hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗin cewa tashe-tashen hankula da sauyin yanayi na jefa miliyoyin 'yan ƙasar Somalia cikin halin yunwa, yayin da kuɗaɗen da hukumar ke taimaka musu ke ƙarewa.
To masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumal da ya tayani gabatar da shirin, da producer mu Daji Bulawi da kuma injiniyan mu yanzu Raf Mutlin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.